assalamu alaikum masu raro barkanku da shin ciki da gaskiya da har kullum bukarin taki hakkin dan adam a yau shirin zai duba tsama tsakanin gwamnatin jihar Zamfara mai ci tsohon gwamnatin jihar kuma karaman ministan ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim kuma sabon shirin ciki da gaskiya zai duba yadda tsama ta ƙara ta'azzara tsakanin gwamnatin jihar Zamfara dake kan gadan mulki Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnatin jihar Bello Mutawalla Muradun. Gwamnatin ta Lawal Dare na da ra'ayin ba wani tasiri da Mutawalla ke a kujerarsa ta ƙaramin ministan tsaro, kuma zamaninsa a mulkin jihar bai taimaka wa tsaron ba. Hukuncin kotu ya ba wa gwamnatin jihar nasarar ƙarar hana karɓe motoci kimanin 50 na alfarma da sabuwar gwamnatin ta zargi tsohon gwamnan da kwashewa daga gidan gwamnati kafin ya sauka daga kan mulki bayan faduwa tsabi a ranar 29 ga watan Mayun da ya gabata. A wani taro a gidan gwamnatin Gusau, gwamnatin ta nuna kimanin motocin alfarma 50 da ta ce ta kwaso da gidajen tsohon gwamnan a Gusau da kuma Muradun. To sai dai tsohon gwamnatin Muradun na cewa duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma. Asalin labarin da ya faro ne daga umarnin kwashe motocin da gwamnatin ta yi daga gidan tsohon gwamnan, wanda ya sa tsohon gwamnan kai ƙara kotu, wacce ita kuma ta bada umarnin haramta ɗauke motocin. Yanzu kuma wannan hukunci ya bada izinin a ɗebo motocin. Da rake jami'an tsaro, gwamnati ta jido motocin na alfarma daga gidajen tsohon gwamnan da ke Gusau da Muradun. Kwamishinan labaru na jihar Manir Mu'azir Haidara ya ce baya ga motocin ma, tsohon gwamnan wanda yanzu shine karamin ministan tsaro ya ji da muhimman kayan gwamnati.
Matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka shine zuwa kotu domin ta nemi a dawo da wa'annan motoci, inda kotu ta ba da umarni lalle a dawo da wa'annan motoci, don wa'annan motoci mallakar al'ummar jihar Zamfara ne, ba nashi bane kamar yadda yake ikirari. Kuma a halin yanzu an dawo da su, suna nan gidan gwamnatin jihar Zamfara. Duk wata gwamnati da aka gada dole za a isko duk bayanai akan yadda aka bar gwamnatin. Ko da mai girma jagoran mu Dr. Dauda Lawal ya fara aiki ya tarar da badakaloli daban-daban waɗanda aka yi, kama daga abubuwan da aka ɗauka daga gidan gwamnati, wanda gwamnatin da ta shuɗe TV, AC, har da gas kuka da ire-irensu, ba wai motoci kawai ba, abubuwan da aka ɗauka abubuwa ne wanda ba a taɓa samun wata gwamnati da ta yi irin hakan ba. Abin ya daɗa tayamma muna da hankali, domin a ce Allah subhanahu wata'ala ya baka shugabanci irin wannan, kuma lokacin da wa'adin mulkinka ya kai ƙarshe a ce baka tsaya ka kula da cewa ka bar ma waɗanda za su gadonka waɗannan abubuwa, tunda haƙƙi ne na al'ummar jihar Zamfara ka bar su nan domin a ci gaba da amfani da su. Amma ka duba duk irin motocin da aka saya lokacin mulkinsa, ba a bar mota ko ɗaya ba wadda mai girma gwamna zai amfani da ita, ko mataimakin gwamna, ko kuma sauran muƙaraban gwamnati. Duka an yi waso su aka yi, duka motoci aka wuce da su, wasu an ba da gwanjensu, wasu kuma haka kawai aka ba da su kyauta, wasu kuma ɗaukar su aka yi aka je aka ɓoya, kamar waɗannan waɗanda yanzu aka ɗau aka je kotu ta ba da umarni aka dawo da su. So yana abubuwa a haka muka gaji wannan gwamnati, ko da aka zo ko da kuɗaɗe ma gwamnatin da mai girma gwamna ya faɗa cewa miliyan 3 aka bari. So wani tsari ne wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Najeriya, inda yau ko ƙaramar hukuma aka ce an ban mu miliyan 3, ai kai ka sa akwai damuwa. So a ce gaba ɗaya jiha asusun jiha an ban masa miliyan 3.
To yanzu waɗannan motoci tunda an ma nuna na ga hotunan su, me za a yi da su? Shin suna cikin ƙoshin lafiyar da za a fara aiki da su a kwandar motocin gwamna, ko kuma dai za su zama su ma za a ci gaba da jibge su ne a gidan gwamnatin Gusau?
Waɗannan motoci ba motocin da za a aje ba ne, za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata, domin motoci ne masu tsada kuma lafiya lau suke motoci ne waɗanda ba su da wata matsala illa kawai a yi masa aikin da za a ci gaba da amfani da su da zaran aka kai karshe hada motocin gaba daya za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata
akwai alamu labaran da muke ji a irin wannan yanayi ba mamaki shi tsohon gwamna kuma karamin ministan tsaro Bello Matawalle ya iya ɗaukaka ƙara shin kuna shirye da tunkarar ɗaukaka ƙarar
akwai ban mamaki tare da kunya a ce ya iya kai ƙara domin wai a dawo masa da wannan motoci domin wannan motoci kanin kotu ta amince da cewa na mallakar jihar Zamfara ne a sai da ta karbi hujjoji daban-daban don haka wannan ya nuna ma duniya cewa motocin nan ba nashi bane mallakar jihar Zamfara ne don haka ya kamata ya makansa kiyamul layli ya daina wannan jayayya ya je ya huskanci aikin da aka bashi domin ya ga cewa ya yi shi ba wai ya kama jayayyan motoci ba domin ba wai motoci kawai ba akwai abubuwa da dama waɗanda na kuɗaɗe da bada kaloli da aka yi lokacin mulkinsa wanda insha Allah za a dawo da su gaba ɗaya idan lokacin hakan ya zo
tun farko dai kakakin tsohon gwamnan Zelani Baffa ya ce duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bai ta da kulli ne na siyasa kawai dan nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma
an ce an zo wa mutanen gwamnati sun kwashe kayan ai gwamnan da yake kai yanzu ya faɗi wannan abin to ya faɗi suwaye suka kwashe abinda na sani shine a ranar da aka faɗi sakamakon zabe cewa wannan gwamnan ya samu mulki ba barnar da bamu gani ba a cikin jihar Zamfara dukkan mu anan kagan mu nan wallahi guduwa muke saboda bin mu ake ana duka ana kwadewa ana kona gidajen mu ana balle gidajen mu ana kona motoci ana balle har gamman house din yan sanda sai da suke ta danna harbi kamar aka koli matasan nan billboard da waye komai an karya shi kayan gwamnati Allah lata store din gwamnati an fasa an kwashe kayan da suke ciki haka fa aka dinga wannan barna kuma ba wanda ya tsaye da wannan abin na kwanaki haka duk muka gudu a ciki to a gaya mana a wani hali aka sace wayannan kaya saboda haka ita gwamnatin da ta hau yanzu sai ta binciki kanta ta binciki matasan da ta saka a gaba suka yi wannan ta'addar su gaya musu inda suka kai wayannan kayayyakin saboda mun san wayannan abubuwa da ake faɗa ba in kuma akwai wasu abubuwa da suke da shi a zahiri ya suke da sunan mutanen da suka shigo gamman hawa suka saci kaya suka tafi da su
Lelani Baffa ai akwai da motoci da aka ja ga kwashi gidan shi Bello Matawalle amma daga baya ina jin an sa a dawo da kayan
to ai kaga kai da kanka kace an sa a dawo da motoci duk wanda ya je shi ya shiga gidan wani ya amfani da kwalfin hukuma ya kwashe wani dukiya kotu kuma mai adalci ta ce a dawo da wannan kayan tabbatar cewa zalunci yayi aka ce ba a san macituwa ba sai miya ta kare yanzu aka fara kuma Matawalle lokacin da aka bashi minista ko da yake yanzu ni ba ni nake magana da yawunsa ba amma abin da na sani na shaurare shi na ji ya faɗa cewa ga abin da yake da niyyar yi kuma tun daga yanzu an fara ganin tasiri mutanen Zamfara sun ce yanzu abin da suke gani shine tun daga garin Gusau har garin Funtuwa baka tafiyar minti biyar baka ga sojoji suna funturi ba kuma hanyoyin zuwa su dan sadau da sauransu duka yanzu an fara ƙara ƙarfin wannan kuma dama ya tabbatar zai yi haka sannan kuma ba mutum karamin minista ko babban minista ba shi bane saboda mutane ba su san yaya aikin minista yake ba in ka zo ka ce mun a ministry commissioner ya fi permanent secretary tasiri akan ministerin baka san menene aikin permanent secretary yau baka san menene aikin commissioner ba misali kawai nake baka wannan wanda bai san yadda gwamnati take aiki ba bai isa ya fito baki ya ce wane ya fi wane aiki ba in ba wannan watakila aikin ba zai yi ba saboda haka da karamin minista da babban minista babban abin da ake nema shine su hada kai su yi nasara kuma na sha gaya wa mutane cewa ministan tsaro ko ba wai dole sai soja ba duk duniyar nan da ka sani ko America da muke koyon demokradiyya da gareta ba soja suke nadawa ministan su na tsaro ba in ka duba mutane ne waɗanda suke da masaniya akan yanda harkar tafiyar da jama'a suke saboda haka abu ne wanda yake kullun kai fatan alheri ga shugabanninka ba kai musu maganganu muna na sharri wanda zai dawo kanka ba saboda haka muna musu kyakkyawan zato da Badaru shi matawan ne insha Allahu za su yi tasiri a cikin wannan dan kun kusa ma mana minista na tsaro kuma an ga abin kuma in Allah ya yarda su ma za su
ciki da gaskiya na kira ga duk bangarorin biyu da su duk mai yuwa dan aje sabani a gefe guda tare da ci gaba da hada kai dan samarwa da al'umman Najeriya zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki mai daurewa masu raro abin da ya sabu kake nan sai wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai yanzu a madadin Nasara da Mel Hikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfin Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya. Thank you.